sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karan muna watso shirye-shiryen akan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau wanda ya kasance na ƙarshe a yau. Alheri Grace Abdu tare da Maryam Dauda muka sake shigowa da wannan shirin. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan umarnin da gwamnatin jihar Imorocha Tsokoracha ya bayar na hana sarakunan gargajiya amfani da wani harshe a fadarsu ko kuma wajen gudanar da ayyukansu. Za ku ji shawarar da hukumar zaben Najeriya ta yanke dangane da batun yi wa Sanata Dino Malaye kiranye. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555 kafin nan ka halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka da ake kira DHS a takaice na duban yiwuwar kafa dokar da za ta sa ɗaliban ƙasashen duniya su fiye da miliyan 1,400 da ke karatu a manyan makarantun Amurka da cewa kowace shekara sai sun cika takardar neman izinin zaman Amurka. Wannan ƙudurin na cikin shirin inganta tsaron ƙasa ta hanyar sa ido sosai akan ɗaliban ƙasashen ƙetare da ke zuwa Amurka karatu, a cewar jaridar Washington Post. Jaridar ta ambaci wasu jami'ai da bata bayyana sunayensu ba na cewa sabon tsarin zai kunshi canje-canjen doka da za su iya kaiwa akalla watanni 18 kafin a aiwatar da su. Ƙudurin na buƙatar haɗin kan ma'aikatan harkokin wajen Amurka. Yayin da fadar shugaban Amurka ta White House za ta bada takardar visa, ita kuma ma'aikatar tsaron cikin gida za ta sa ido akan masu shiga ƙasar. Sai dai kuma jaridar ta ce wasu jami'an hukumar tsaron ƙasa ta DHS sun nuna damuwarsu akan cewa bisar da ake ba ɗalibai ba ta ƙayyade zaman ɗalibai a ƙasar. Kwanan nan hukumar ta ba da rahoton cewa kashi 2.8 na ɗalibai da sauran waɗanda suka canza bisar wucin gadi ne suka wuce ƙa'idar zamansu a ƙasar a cikin shekarar da ta gabata.
Dubban 'yan ƙasa bata da ke ƙasar Saudiya sun shiga halin koni yasu bayan da aka umarce su su bar ƙasar. A ranar 29 ga watan Maris na wannan shekarar ne ƙasar Saudiya ta ƙaddamar da wani shiri da ta sawa taken ƙasar da ba a taka doka, inda ta kuma ba baƙi da ke zama ƙasar ba bisa ƙa'ida ba wa'adin kwanaki 90 su bar ƙasar ba tare da an ɗauki matakin shari'a a kansu ba. Aka kuma gaya musu cewa daga baya suna iya dawowa bayan sun sake nema tare da bin tsarin shige da fice. A farkon wannan wata na Yuli, 'yan Habasha 111,000 ne suka yarda su bar Saudi, kuma mutane 40,000 sun sami nasarar komawa ƙasar Habasha, a cewa Meles Alem, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Habasha. Duk da haka, da yawa sun makale saboda kasa samun wurin zama a jiragen saman da ke zuwa can Ethiopia, da yake duk jiragen suna cike makil da matafiya.
To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu masu aƙidar Islama mai tsauri ɗauke da bindigogi sun harba 'yan sanda huɗu har lahira yau Alhamis a kudu maso yammacin Pakistan. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin Baluchistan ya ce 'yan sandan sun je yawon sintiri ne a birnin Keta a lokacin da 'yan bindigar suka yi wa motarsu ruwan albarusai kafin suka tsere daga wurin. Cikin 'yan sandan da suka mutu har da wani babban hafsa mai suna Mubarak Shah. Tuni wani bangaren 'yan kungiyar Taliban da ya balle su da ake kira, wato da suke kiran kansu Jama'atul Ahrar, suka ɗauki alhakin kai harin. A farkon makon nan, Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya ƙungiyar Jama'atul Ahrar a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda a duniya. Tana mai cewa ƙungiyar na gudanar da ayyukanta a wajen lardin Nangarhar da ke gabashin Afghanistan.
Daga ƙarshe, rahotanni daga Turai sun ce a kwanan nan Rasha tana ta ƙara yawan zirga-zirgar wani rukunin jiragen samanta na yaƙi a shirin yammacin nahiya ta Turai. Abinda aka ce ya fara zama barazana ga jiragen saman fasinjan fararen hula da ke ratsa nahiyar. Rundunar sojan Turai ta ƙungiyar tsaro ta NATO ta ce akalla sau 800 tana tayar da nata jiragen yakin don su tinkari waɗannan jirage na Rasha da ake kira QRA a shekara da ta gabata ta 2012. Wannan yana nuna cewa yawan tashin jiragen Turai ɗin don tinkara na Rasha ya ruɓanya tashinsa har sau biyu idan aka kwatanta da na shekara ta 2014. A cewar wata cibiya mai suna Henry Jackson Society da ke nazarin irin waɗannan abubuwa kuma wadda mazauninta yake a birnin London, rahotannin sun ce aika irin waɗannan jirage na Rasha wata tsohuwar al'ada ce da aka taɓa amfani da ita a can shekarun baya lokacin da ake kallon tsakanin wato ƙasashen gabashin Turai da na yammaci, kuma a kwanakin nan Rasha ta koma ga ɗaukan matakan baya na dangantakarta da ƙasashen yammaci ta fara lalacewa a sanadiyar mamayewar da Rasha ɗin ta yi wa yankin Kremlin, wato Kremlin na da kuma ƙasar Ukraine. Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu fara takon daga birnin tarayya Abuja, inda ɗazu-ɗazunan hukumar zaben ƙasar ta kira wani taron manema labarai domin bayyana shawarar da ta yanke kan batun yi wa Sanata Dino Melaye kiranye. Ga Nasiru Adamu Elikaya.
Ƙarshe dai hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta samu takardar umarnin dakatar da kiranye ga ɗan majalisar dattawa Dino Melaye daga babbar kotun tarayya har sai an yanke hukunci kan batun a ranar 29 ga Satumba. Kakakin hukumar Aliyu Bello ya ce sun dakatar da kiranyen ɗan majalisar daga mazaɓar Kogi ta Yamma.
A halin da ake ciki yanzu ga umarnin kotu da yake shi Dino Melaye ya ɗagarza ya kai ƙara, kotu yana da neman a dakatar da kuma zaɓe daga ci gaba da yin wannan aiki na kiranye. Kotu da ta karɓa ga abin da ta bada umarnin ta ce a saurare ta zuwa lokacin da za ta aiko ƙa'ida, ta bada ƙa'ida na gadi. Ba za a tsallake wannan ƙa'ida na wucin gadi ba sai an saurare ta. To kaga gabanin akai ga lokaci ya gabata, kotu ta bada hukuncin da zai canza matsayi. A yanzu hukuma ba za ta ce za ta ci gaba da yin kiranyen can ba, ba za kuma ta ce a ta yi watsi da shi kwata-kwata ba. Dukkan al'amarin ya tare ne, ya kwaranye yadda kotu ake sauraro ta bada hukunci da za a aiki da shi.
Wannan dai na nuna komai ka iya faruwa daga yiwuwa da aka san hakan na yi wa Melaye kiranye da ke da tagomashi a zauren majalisar dattawa. Nasira da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yan majalisu masu yin doka, ko ji tsoron Allah mulkin ku, ku sani mun zabe ku ne.
To a gaida Malam Nasir, sai kuma batun da muke so mu ji ra'ayoyinku a kai yau, inda gwamnan jihar Imo Rotus Okorocha ya bada umarnin haramta wa sarakunan gargajiyar jihar amfani da harsunan wato harshen Turanci da kuma wani harshe daban da nasu yayin gudanar da ayyukansu, batun da ya ɗauki hankalin al'umma kamar yadda za ku jawo wannan rahoton da wakilin Mulamidu Abubakar ya haɗa mana.
Za a gani da ƙyar ka ga mutum ya tsaya ya yi yarensu sai dai ka ga suna Turanci. Daga nan ne ya ce to dole a masarautarsu ba wani yaren da za su yi su yi yarensu na Ibo. Bayan za a ce sarki ka gaje ga gargajiyanku ga yarenku, amma sai ka zo taro ka ce Turanci, to ya za a yi matasan su ma su tashi san cewa yarensu na da muhimmanci.
To ko yaya sarakunan gargajiya a jihar suka ji da wannan batu? Ga abin da ɗaya daga cikin sarakunan jihar ke cewa.
I am His Royal Highness as the principal Okechukwu Nwaw, traditional ruler of Alol Autonomous Community Nungobala. They welcome the development because what he's trying to do is that
wannan yana cewa ne sunana mai martaba sarkin Alolo Nungobala a jihar ta Imo yace wannan yunkuri ne mai kyau saboda bacewar harshen Ibo ba karamin koma baya bane, saboda al'adun kabilar ta Ibo sun fara bacewa. Yace misali idan ka je a arewacin Najeriya suna magana da yaren su na Hausa, saboda haka wannan lamari ban koma baya ne ga al'umman mutum.
If you go to North, the traditional ruler of Northern State, they normally speak in their dialect.
Su ma wasu 'yan jihar sun tofa albarkacin bakinsu kan wannan lamarin.
Sunana Agustuwa Fara daga jihar Imo State. Gaskiya wannan mataki da Rota Sakurita ya ɗauka, wannan mataki da ya ɗauka ba su danganci mu ba. Sun kawo kowa ba a cikin ƙauye ke zama ba. Wasu ne 'yan ƙauyukan na wanda ba su iya yaren Turancin ba, su ne za su ji daɗin haka. Ko shi ma ɗin, shi ɗin an ce mai akwai wasu kalman da za a ce mai yayi yare da Ibo ba da zai yi iya ba.
Sunana Trilo Keke. To ci gaba a ina, wane ne yana fada wa magana? maganan, wanda yana fada wa maganan ba duka ne, watakila je wani conference inda akwai Yarabawa, akwai Hausawa, akwai Gala da shauransu. Dun ko traditional ruler ya je yayi magana da Igbo, ai ya ji abin da ya fada.
Ko menene dokar kasa tace dangane da wannan dabbarwa? Barista Ma'azi Liman Yabo, lauya ne mai zaman kansa a Najeriya, kuma ya muna fashin baki.
Abinda tsarin mulki ya zo da shi a harshe wanda za a amfani da shi na al'umma, musamman a majalisu na jiha, suna da zaɓi su gudanar da ayyukan majalisa jihohinsu da harshe wanda shi ne mafi rinjaye. Wannan shi ne tsarin mulki ya zo da shi. Amma magana su sarakai cewa sai sun yi amfani da harshe wannan nasu na ƙabila su, doka ba ta tilasta da addini da harshe dole ga wanda za ka yi. Abinda doka ke amfani da shi cewa abin nan da za a gudanar da shi ba abu ne wanda ka shirya wani laifi ba wanda ya saba ma doka.
Sai kuma bayane sun nuna cewa idan aka yi la'akari a duniya harsunan da aka gada kaka da kakanni suna dushewa, a yayin da Turanci da Faransanci ke ƙara tagomashi a ƙasashen Afirka. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To, kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan umarnin da gwamnan na jihar Imo ya ba sarakunan gargajiya da ya haramta musu amfani da harshe daban da nasu, inda muke neman jin daga gare ku ko kuna gani ya dace sarakunan gargajiya su yi magana da waɗansu harsuna daban da harsunansu na asali a masarautunsu. Bari mu shakata da wannan faifai da Onimbo da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, madalla, kamar yadda muka sanar, yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan wannan batu na umarnin da gwamnan jihar Imo Rota Sokoroca ya bada na haramtawa masu wato sarakunan gargajiya amfani da wani harshe daban da harshensu na asali. To, kai tsaye muna tare da wani a jihar Taraba. Wake bisa layi.
Ya magana Awwal ne daga Taraba.
To, Malam Awwal, barka da warhaka. Ina taka gudunmuwar ga ya kake ganin wannan umarni?
akan maganar Dino Malaye.
Ai, yau ba maganar Dino Malaye, muna so mu yi magana ne kan abin da muka baku izini. Idan baka da ra'ayi akan wannan, to sai ka hakura sai mun sake kawo wannan batu. Amma yau ba batun Dino Malaye muke ba.
Don harshe yana da amfani kuma yana da kyau a dinga yin shi.
Yawwa, to Malam Awal, to mun gode. To, bari mu nufi jihar Kaduna. Kaduna, wake bisa layi.
Grace Alheri Audu, barka da yamma.
Barka ka dai, an wuni lafiya. Wane ne nawa a jihar Kaduna?
Alhamdulillah, sunana Ibrahim Shehu Kai daga nan karamin kungiyoyi a jihar Kaduna.
Yawwa, to madalla, kai ya kake ganin wannan batun amfani da harsunan nan ga masarautu?
To, shi dai harshe yana da muhimmanci, sannan kuma shi yana so ya kare mutuncin yaren Igbo ne.
to dan haka ta wani fuskan za a kalle shi abu ne mai kyau wanda ya dawo mu martaban sarakuna da mutunci. Amma ta wani sigan ta wani bangaren gire za a kalle shi ta bangaren siyasa waɗanda 'yan siyasa za su yi mikita wanda za su ga cewar abin da ya ba manufa ba ne kamar yadda wani daga cikin ibadin ya ra'ayin cewar shi idan ya je taro ba zai yi magana da yaren iba ba saboda bambancin yare da ke kowane bangare. To amma shi ai yana maganan sarakuna ne a jiharsa su kare mutuncin yaren domin yaren kada ya bata. Girasu Alheri Audu, ni ra'ayina kenan.
Yawwa, to madalla, mun gode da wannan ra'ayi naka. To bari mu nufi jihar Taraba. Wake bisa a Jigawa, to har yanzu muna a Jigawa, wake bisa layi a jihar Jigawa.
Yawwa, kina magana da Abbas Abdurra'uf da ke garin Kwajali a karamar hukumar Taura, Jigawa State.
To kai ko ya kake ganin wannan batu?
Wannan batu ya yi daidai wanda Turawa suke cewa Molatong, ya yi daidai wanda ake koyarwa da shi. Saboda samu idan ana cikin koyarwa wasu inda ba da Hausa nan aka yi ba, to matsalar da ake samu wasu ba sa ganewa kwata-kwata. Yawwa, wannan ya yi daidai.
Yawwa, to
ra'ayin haka.
Yawwa, to mun gode, layin ka yana yi yana cicijewa, saboda haka dole mu ja maka burki nan. Bari mu sake komawa Kaduna.
Alheri Audu, barka da lafiya.
Barka ka dai, wane ne nawa?
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawwa, to Malam Murtala, barka da yammacin yau.
A kai haba, wannan ya kawo wani tsari ne wanda gaskiya ba za a karbe shi ba. Ga yaran kasa da komai kwanaki sai girma shugaban kasa ya magana da Hausa duniya wai kace an tacece ku ce dan me zai yi a daidai da national language.
Wai nace ba. Nace Malam Murtala. Wanne ne harshen na kasa?
Shi ne Turanci mana.
Yawwa.
Ko ai Najeriya ɗaya ne, ko ya san yaren shi, in ya je gida sai ya yare a gidan shi da 'ya'yan shi.
To.
Amma kana gwamna ka ce haka, mun gode da wannan ba, kawai national language a tashi lafiya.
Yawwa, to Malam Murtala, mun gode da taka gudunmuwar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To wanda ka bugo daga jihar Kano dai, layin naka ya tsinke, saboda haka sai ka ci gaba da gwadawa. Bari mu koma Jigawa. Wake bisa layi a jihar Jigawa? Jigawa, wake bisa layi? Jigawa? Murya Kandai, gaskiya kamar tana cikin rami. Ni kaina bana jin abin da kake faɗa. Ina jin ka can daga nesa. In ba ka jin kanka, ya nuna cewa ba ma jin ka kenan. To saboda haka bari mu tsallaka a Jakuta. Na Jigawa sai ka a Jakuta, wake bisa layi?
Sulaiman Ibrahim da garo jaran da babu a Jakuta fuji.
Yawa, to Malam Sulaiman, Allah ya sa dai layin ka nan ya baka ikon bayyana ra'ayinka. Abin da za ka yi shine sai ka nisanci radio. Kana kusa da radio ne, shi yasa yake
wato layin wayar ne shi haka, amma ba
wato bismillah.
Wato wannan abun da ake fada kamar magana cewa tunda shi wannan mutum yana magana akan jihar sa ne, ba wai ne ba Najeriya yake fada ko
yana magana jihar sa
ba Najeriya.
Eh, to wai abun da muke magana akai shine ana batun wasu harsuna suna bacewa sabili da ba a yawan yin su. To abun nufi anan shine su sarakuna kasancewarsu su ne suke kare al'adu. Ya idan suka dauki wannan matakin zai taimaka wajen ganin cewa kananan wato harsunan nan musamman ba su bata ba.
Wannan laye al'adu, wannan ya yi daidai a ce mutum ya tsara harshenka. Ba yana magana kan kasa ba ne kuma, a kan bakin jiha sane da kuma sarakunan gargajiya nan. Ya kamata a bi da ganin gaba ake ganin sun zuwa, ya kamata su rika yin harsunan su a ko'ina a cikin sun zai ƙauyen su ko cikin biranen su, inda harsunan su ke da rin jaya fi magana a kansa.
Yawa, to Malam Sulaiman, to bari mu nufi Plateau.
Ni mai suna Bitrus Ezike ne daga Plateau.
To Malam Bitrus, barka da warhaka. Kai ko ya kake ganin lamarin?
Gaskiya ni ina goyon baya, ma ba ma yaren su suka ba, kowane yare ya kamata ta rike da kyau domin yarurruka a duniya tana da muhimmanci. ina goyon bayan wannan din sosai, ya kamata kowani kabila ta rike yarenta. Kuma sannan inda yare na hadin kasa wanda za a yi taro, wannan sai a yi wanda za a ji kowa zai jeji shi.
To madalla, mun gode da wannan.
Ina goyon bayan wannan 100%.
To madalla, mun gode da wannan ra'ayi naka. To abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan bangaren, sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, za mu sake wannan baku irin wannan dama. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za gogo ma'anar Washington na cewa karfe 5 saura minti 10 na yamma. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar ƙwallon kafar Afirka wato CAF ta dakatar da mai horar da ɗan wasan ƙungiyar Al-Ahli ta ƙasar Masar Hussam Al-Badri na tsawon wasa ɗaya, sakamakon ƙauracewa wani taron manema labarai. Haka kuma an ci kocin tara ta dalar Amurka 10,000. Al-Badri ya ƙi ya gana da wata kafar yaɗa labarai kamar yadda aka sharɗanta a wasanni biyu na gasar zakarun Afirka. Hukumar ta ce ta kama Al-Badri da laifin saɓawa dokoki da sharuɗan da suka danganci kafafen yaɗa labarai da kuma gasar. To sai dai a bangare ɗaya kuma, hukumar ƙwallon kafa ta duniya wato FIFA ta ɗauki takunkumin da ta kakabawa ƙasar Sudan a sha'anin ƙwallon kafa. A farkon wannan watan ne hukumar ta FIFA ta dakatar da ƙasar saboda katsalandan da gwamnatin ƙasar ta yi a lamarin wasanni. To sai dai ɗage takunkumin ya zo a makare ga manyan ƙungiyoyin ƙasar biyu, wato Al-Merrikh da kuma Al-Hilal, waɗanda aka cire su daga gasar cin kofin zakarun nahiyar Afirka sakamakon dakatarwar ta FIFA. Duk da haka dai, ƙasar a yanzu za ta sami damar fafata wasan neman gurbi a gasar kofin ƙalubalen ka na ƙasashen Afirka da ƙasar Burundi. An dakatar da ƙasar ta Sudan ne bayan da ma'aikatar shari'a ta ƙasar ta ba da umarnin cire Mutasim Gafara matsayin shugaban hukumar ƙwallon ƙasar, yayin da ɓangarori biyu suka yi da'awar shugabancin hukumar. A Turai kuma, mai horar da 'yan wasan Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya sha mamakin gaske sa'ad da aka kaddamar da tsohon ɗan wasansa a Barcelona Dani Alves a zaman sabon ɗan wasan ƙungiyar PSG ta ƙasar Faransa. Kocin da ma daraktan magoya bayan ƙungiyar ta City duk sun yi farin ciki da farko da amincewar da Alves ya yi na komawa City ɗin. To amma sai dai murna ta koma ciki sa'ad da ya koma PSG, tuni da Guardiola ya soma neman madadinsa, kuma da alama an kusa cimma matsaya da ɗan wasan Tottenham Kyle Walker wanda sayansa zai ci City ɗin kuɗi Euro miliyan 50. A fagen wasan tennis kuma, 'yar ƙasar Amurka Venus Williams ta sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar tennis ta Wimbledon da yanzu haka ake fafatawa a ƙasar Ingila, bayan da ta doke 'yar ƙasar Johanna Konta da turmi biyu a jere. Wannan ne karo na tara da Venus Williams ɗin, wacce ita ce mace ta goma a duniyar tennis, take kaiwa wasan ƙarshe ta gasar a tarihi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ga shirin muryar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani yunkurin nuna cewa Amurka ta kuduri aniyar taimakawa kasashen Afirka yaƙi da ta'addanci, ta yi ta yin ba da tukucin miliyoyin dala wa duk wanda zai tsegunta mata labarin da zai kai ga gano inda manyan ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Al-Qaida suke, kamar Harakat Shabab Al-Muhajidin ko kuma Al-Shabab. Ƙungiyar Al-Shabab da aka lissafa ta cikin ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasashen waje tun shekarar 2008, tana gwagwarmaya kwace ikon mulkin Somalia ne tare da kai hare-haren ta'addanci a ƙasar Kenya. Ita ce take da alhakin halaka dubban fararen hula a Somalia, ta kashe masu fafutukar neman zaman lafiya da ma'aikatan agaji na ƙasa da ƙasa da 'yan jarida da fararen hula da ma sojojin ƙungiyar ƙasashen Afirka da ke taimakawa wurin wanzar da zaman lafiya da farfaɗo da ci gaban al'umma a yankin. Dubun dubata mutane ne aka tilastawa arcewa daga gidajensu saboda tsananin yakin da Al-Shabab ke yi da ƙasar Somalia. Akan yaki da ta'addanci, Amurka ta saka wa ƙungiyar takunkumi kan duk abubuwan da ya shafi hanyar samun kuɗin shiga. Ta hana ta amfani da kadarorinta tare da hana 'yan Amurka yin hulɗa da 'yan ƙungiyar. Bugu da ƙari, yanzu Amurka ta ƙara da ta yin tukuici bisa duk wani labari da zai kai ga sanin mabuyar manyan shugabannin kungiyar Al-Shabab guda biyar. Amurka ta yi ta yin ba da tukwicin dala miliyan biyar kan kowane shugaba bisa ga labarin da zai kai ga gano Fuad Muhammad Khalafa, ɗan asalin Somali da Sweden, an kuma san shi da suna Fuad Songale. Na biye da shi shine Bashir Muhammad Muhammad, wani babban komandan Al-Shabab wanda ake kyautu da zaton, an haife shi ne tsakanin shekarun 1979 zuwa 1982. Sai kuma na uku Mutar Robo, mai shekaru 43 da haihuwa, wanda kuma ya taba zama kakakin kungiyar, yana dauke da fasfo ɗin ƙasar Eritrea. Akan waɗannan mutane biyu kuma, da su ma shugabannin Al-Shabab ne, Amurka tana tanye tukwicin dala miliyan uku a kan bisa kowannensu kan labarin da zai kai ga gano kowane ɗaya daga cikinsu. Waɗanda abin ya shafa su ne Abdullahi Yare, shi ne shugaban leƙen asiri, sai kuma Zakariya Ismail Ahmed Hasi, wanda aka sani da suna Zaki Madobe. Amurka ta ba da tabbacin tantance duk wani labari da aka tsegunta mata cikin siri, tare da kare wanda ya tsegunta mata. Idan ma ta kama a sake masa mafaka a ko'ina a duniya, Amurka a shirye take ta yi masa haka. Idan kana da labari akan kowane cikin waɗannan mutane guda biyar, ka tuntuɓi sashen tsaro, wato Regional Security Office a ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da kai. Ta rigizo kuwa, ana iya amfani da www.rewardsforjustice.org ko kuma ta saƙon email a rfj@state.gov. Shirimar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Salihu Garba da sharhin murya Amurka. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To, a takaice, ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka da ake kira DHS a takaice na duban yiwuwar kafa dokar da za ta sa ɗaliban ƙasashen duniya su fiye da miliyan 1,400 da ke karatu a manyan makarantun Amurka, da cewa kowace shekara sai sun cika takardar neman izinin zaman Amurka. Wannan ƙudurin na cikin shirin inganta tsaron ƙasa ta hanyar sa ido akai-akai akan ɗaliban ƙasashen ƙetare da ke zuwa Amurka karatu, a cewar jaridar Washington Post. Dubban 'yan ƙasar Habasha da ke ƙasar Saudiya sun shiga halin uni 'yasu bayan da aka umarce su bar ƙasar. Wasu masu aƙidar Islama mai tsauri ɗauke da bindigogi sun harba 'yan sanda huɗu har lahira yau Alhamis a kudu maso yammacin Pakistan. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin Baluchistan ya ce 'yan sandan sun je yawon sintiri ne a birnin Keta a lokacin da 'yan bandigar suka yi wa motarsu ruwan albarusai kafin suka tsere daga wurin. Cikin 'yan sandan da suka mutu har da wani babban hafsa mai suna Mubarak Shah. Tuni wani bangaren 'yan kungiyar Taliban da ya balle suke kiran kansu Jama'atul Ahra suka dauki alhakin kai harin. A farkon makon nan, Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya kungiyar Jama'atul Ahra a matsayin kungiyar 'yan ta'adda a duniya. Tana mai cewa kungiyar na gudanar da ayyukanta a wajen lardin Nangarhar da ke gabashin Afghanistan.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana kujimu da wasu sababbin shirye-shirye ciki har da lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Kamar kullum, za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a shafinanmu na Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ne gabatar da shirin, da Julie Gresham da kuma injiniya mu Mr. Shedrack Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.